بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركمو دا ساكي هدوا وانا يمتشينا لانا ثلاثة يو عشرين دا آيات وقت رمضان شكرا تدبو دا دريف دا أربعين دا بقى إباهي دا رمضان الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وانا يداتي للساف وتنقوما قوات مارس 2026 daga wannan masallaci na garki area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja, cikin darussanmu na tafsirin watan Ramadana na wannan shekara ta 1447. A yau insha Allah muna fatan zamu darasi na 36 kenan a cikin jerin gwanan darussa na tafsirin suratul Baqara. Zamu tashi daga aya ta 80 ko fadan Allah madauki sarki. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون.
الله مدوك كسر كينا تشيك بدا لا برتامنا إرم واتو أيوكا نا برنا دمغنغنو مرسا تنشي ليهو دواسكي تفتا da irin abubuwan da suka yi marasa kyau. Ya ce wa ƙalu, kuma suka ce lan tamassanan naru, da ɗai wuta ba za ta shafe mu ba illa ayyaman ma'adudatan, sai wasu ‘yan kwanaki ƙididdigaggu. Ƙul, ka ce musu attakhastum indallahi ahadan, shin kun yi alƙawari da Allah ne akan haka? Falan yukhlifallahu ahada, in dai kun yi alƙawari ne to Allah baya tarya alƙawarinsa. Am taquluna ala allahi ma la ta'lamun, koko kuna fadan magana ne game da sha'anin Allah ba tare da kuna da sani ba. Wannan aya malamai sun ambaci sababin saukarta, maganganu mabambanta. Daga ciki akwai riwaya ta zo a cikin littafin Ibn Jarir al-Tabari, wato tafsirin sa, cewa annal yahuda kanat taqulu, yahudawa sun kasance suna cewa الدنيا سبعة آلاف عام والدنيا ذات رأيين شكرا دبو سبعين ونحن إنما نعذب لكل ألف لكل ألف سنة يوما ستشي قوة شكرا دبو تزاعي من عذاب نليف من إن رانا قياء a madadin laifuffukan da muka yi na wannan shekaru dubu din minal abadi. Wato suna kira suna cewa ai duniya bayan shekara dubu bakwai za ta tashi, shi ne lissafinsu. Sannan kuma idan an je lahira, duk laifin da suka yi to za a yi musu azaba ta kwanaki guda bakwai, daga nan kuma shi kenan an sallame su. A wata riwayar kuma cewa yahudawa ne suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna jayayya, suna neman su tada kura, sai suna cewa lan nadkhulan nara illa 40 yawman, mu ba za mu shiga wuta ba sai kwatankwacin tsawon kwana 40. Wa sayakhlifuna ba'da zalika fiha qaumun akharuna, bayan kwana 40 kuma sai mu fita daga wuta in ji su, sai a sanya wasu mutane daban ya nuna ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. suna nufin bayan sun kwana 40 to sai a sanya musulmai a cikin wannan wutar fa qala lahum annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce musu bal antum khaliduna mukhalladuna fiha lallai ku wato za ku tabbata a gidan wuta la yakhlifukum fiha ahad babu wani wanda zai shiga wuta madadin ku fa anzala Allahu ta'ala hadhihi al-ayata shine sai Allah ya saukar da wannan aya wanda a cikin ta wato yulqinu rasulahu al-jawaba yana ga wa annabin sa ga amsar da zai ba su saboda wannan aya abin take nufi kenan dai daga cikin waɗannan ma'anoni ma'ana yahudawa suna da aqida cewa duk laifukan da suke wa Allah to idan an je lahira azaba da za a yi musu akan duka laifin nan ba wata azaba ce ta zo a gani ba ko dai ta kwana 7 ko kuma mafi yawan adadin da suka ambata shine na kwana 40 daga nan kuma sai a fidda su a cikin riwayar da ke cikin Bukhari da Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal wannan kisa ta faru ne a lokacin da ainihin wato aka yi wato karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an cicci su da yaki su Yahudawa bayan an yi kasa da karfin su a Madina lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je wani ziyara ya je anguwarsu sai ya ce zan muku tambayoyi ku gaya mun gaskiya zan muku tambaya ku gaya mun gaskiya to da gaskin tambayar da ya yi musu ita ce wannan tambaya game da ainihin shiga wuta a lokacin ne ma suka ba shi nama mai guba wanda wata mata ta sa aka gasa mishi wato a kafa akuya ta gaba karfata akuya kenan sai suka barbada guba mai kisa a jikin nama da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara cin nama ya dauki naman ya ci tsoka daya shi da wani cikin sahabban shi wanda shi ma ya ci wasu tsokoki a jikin nama wanda nan take ma ya kamu da ainihin wato gubar yayar shi Annabi ya ci naman sai Allah ya aiko aka masa wahayi cewa wannan nama akwai guba sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musu zan tambaye ku ga mana gaskiya shin da gaske ne kun saka guba a cikin naman nan sai suka ce eh to wacce ce ta dafa abincin nan ba za a kira ta sai aka ji aka kira ta aka ce kin sa guba a naman nan abinci ne fa na karban babban baku sai ta ce eh na saka guba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa kika sa guba sai saboda idan kai annabi ne da gaske to guba babu abin da za ta yi maka idan kuma kai ba annabi bane a kashe ka kowa ya huta hajirin mummunan alkadarin Yahudawa sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yasa aka kama ta aka yi mata kisasi na wancan shi da ta kashe wancan da ta kashe amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa a daidai wannan lokaci wannan guba ba ta yi mishi komai ba amma har ya gama rayuwarsa har yana ciwon ajali yakan gaya wa matar shi cewa har yanzu ina jin alamar dafin nan da na ci a naman can a jikina wato dafi ne mummuna suka sanya mishi sai Allah ya kare shi daga mutuwar kwaf daya da suka so ya mutu Allah ya tsare saboda sai Allah ya ce a tambaye shi shin kun ɗauki alkawari ne da Allah da kuke faɗin wannan magana idan kun ɗauki alkawari ne da Allah cewa Allah ba zai azabtar da ku ba sai kwana 7 ko kwana 40 to ba matsala saboda shi Allah zai kare alkawari sai ku zauna akan wannan alkawarin ku jira ku ko kuwa magana ce kuke yi game da sha'anin Allah wanda ba ku da wata masaniya a kanta wannan aya daga cikin abin da take nuna mana shine hadarin mutum ya dinga shaci fadi musamman game da sha'anin Allah game da sha'anin makomar mutane ko lahirarsu kawai ka bugi kirji ka ce ai wani dan wuta ne ko wani dan aljanna ne ko wani Allah ba zai gafarta mishi ba ko wani abin da yake jira kawai ya mutu ya shiga aljanna ni irin wannan zangayin da sakin bakin an hana a shari'a domin babu wanda ya san waye dan wuta waye dan aljanna sai Allah madaukakin sarki wata rana wani dan karamin yaro ya rasu sai Aisha tana cewa wannan yaron ya ji daɗi shi kam ya zama kamar dan tsuntsu cikin tsuntsayen aljanna sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Aisha ki iya bakin ki ba ruwan ki waye sanin shi ki wannan karatu haka wani mutum ya taba rasuwa sai wani wanda yake ganin ya tishi nagarta sai yana cewa wani ai ya shiga uku Allah ba zai gafarta masa har abada Allah ba zai gafarta mai ba saboda yayi kasasaba iri a rayuwarsa nan da nan sai Allah ya yi wa annabin wannan zamanin wahayi yace wane ne yake shiga sharafa shanu game da al'amarina man alladhi yata'alla alayya wa yake rantsuwa yake cin alwashi cewa ba zan yi kaza ba Allah yake to a sanar da shi wannan mai zangayin surutun cewa na gafarta wancan bawan nawa shi kuma na bata yake shi so da ka ba ayi wa Allah irin wannan zangancin da ka jama mu kiyaye idlaki wani dan wuta wani dan aljanna ba tare da muna da nasi karara akan ainihin wato mutumin da muke fada daga Allah ko daga manzon sallallahu alaihi wasallam yadda yake shedar da mutane suke bayarwa akan ɗan uwansu tana da amfani ya ga cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan duniya ta kusa tashi yace tun daga duniya idan ƙarshen duniya yayi a cikin hadisin Tirmidhi annabi yace za a dinga gane ɗan wuta da ɗan aljanna sabai suka ce ta yaya yace ta hanyar shedar mutane idan mutumin kirki ya mutu za a yi shaidar kirki a kansa idan mutumin banza ya mutu za a yi shaidar banza a kansa yace to wannan alama ce ta gane mutanen da ake musu kyakkyawan fata ke ba wai za a yanke idlakan ba amma ana musu kyakkyawan fata duk mutumin da aka ga da yarinsu mutane suna ta alhini suna ta fatan alkhairi suna nema musu gafara to wannan alama ne daga cikin alamun kyakkyawan cikawa amma ba hukunci ne na yanke ba hukunci ne yanke sai Allah za ka duk mutumin da ya mutu mutane suna ta Allah wadare suna ta cewa an huta ya iske abin da ya aikata shikenan kaza 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 to wannan shi kuma mummu alama ce ta mummunar cikawa amma ita ma ba yanke bane ba shi saboda mu gane yadda abin yake da haka ba a wato shiga sharafin mutum ya ce zai faɗi zance game da abin da shafi Allah ko abin da shafi lahirar mutane ko abin da ya shafi makomarsu ba da hujja ba shine anan Allah yake musu wannan tankiyar cewa shin kun dauki alƙawari ne tsakaninku da Allah ko ku magana ce kuke yi ta jahilci galibi kuma da masu yin waɗannan maganganu za a ga magana ce ta jahilci magana ce ta rashin sanin ciwon kai magana ce ta mutum zai je ɗauko wani abu mai girma wanda zai halaka shi ba tare da ya sani ba sannan aya tana nuna mana yadda Allah madaukakin sarki wato Allah baya barin barna ko mukankanta ta ta wuce da suka ce wato lan tamassan naru illa ayyaman ma'duda ai ba za mu shiga wuta ba sai kwanaki kaɗan Allah bai bar su a haka ba domin duk zancen da Allah ya haka yi to idan ya bar shi shikenan magana ta zama ta zauna ke kamar yadda muka ji a waccan ayat da suke cewa qulubuna ghulfun zukatanmu a ɓame take Allah bai ce ba haka ba ne sai ya ce kawai sai Allah ya bar su a haka idan Allah ya haƙaito magana komai yadda wuri yake in dai magana ba daidai ba ce Allah madaukakin sarki baya barin ta game da sha'anin addini game da sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran al'amura idan muka dauki alal misali cikin suratul furqan da Allah yake cewa wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftara wa a'anahu alayhi qaumul akharun suka suka alqur'ani suka ce wannan abinda Muhammadu yake karantawa ba komai bane face kirkirarriyar ƙarya da ya tsara kuma wasu suka taya shi akai kaga hikaya ce ta magana mummuna da Allah ya hakaito ba Allah ba zai ba wannan magana ba dole sai cike magana yace menene ma faqad ja'u zulman wa zura sun faɗi magana ƙarya wadda take ta shaidar zur ta zalunci Allah ya ƙara cewa wa qalu asatirul awwali laktatabaha wa yatumla alayhi bukratan wa asila Allah ya ƙara kawo wani zancen nasu suka ce wato labaran da na yanzu ne yaje ya kwafo su shine ake mai shiftar su safiya da marice ya Allah ya ce kul anzalahu قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما الله يجي بهاك بني وند يسوق كده وند شنو أبين جيجي وند يسون سر سمي لك أسا وند يكيمي غفرا majikai. Haka nan Allah ya kara cewa to daga wannan duka maganganu ne kai tsaye Allah ya rajjin su saboda muna nan maganganu ne. Kuma magana ta uku da Allah ya kawo da suke cewa wa qalu ma li hadha rasulu ya'kulu at'ama wa yamshi fil aswaq. Suka ce wani irin annabi ne wannan, wani irin manzo ne wannan, yana cin abinci yadda kowa yake ci, kuma ana ganin shi yana shiga kasuwa yana siyayya yana cinikayya yadda kowa yake. Sai suka kawo zance na shubha, suka ce laula unzila ilayhi malakun, bayana Allah ya saukar mishi da mala'ika. Fa yakunu ma'ahu nadhira, idan ka tiya shi wa'azi kaga wannan zance ne suka fara na shubha. Suka sake cewa aw ta ilayhi kanzu aw yakuna lahu aw takuna lahu jannatun, me yasa Allah ba zai wurfo mishi wani arziki ko ya zama yana da wata kurama ta ibar arziki ba, ya'kulu minha da zai dinga cin abinci a cikin ta. Suka sake cewa Allah ya ce wa qala rabbi mu anta tabiru la tanzilu masura ko sai Allah ya ce undur kaifa darabu lakal amsala fadallu fala yasiquna sabila. Haka ne in kullu da in Allah ya ba su amsa akan abin da suka faɗa ba, cewa ko a turo mai mala'ika ko a yi mishi gona ko dan da yake shiga kasuwa, to kuma duk waɗannan Allah zai iya, inda manzon yana so da Allah zai iya mishi, an ba shi zaɓi ne yace baya so. Da haka sai Allah ya ce tabarakallazi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika jannati wa ja'ala laka qusura. Allah bai ce ƙarya ne abin da suke faɗa ba, dan abin zai iya yiwuwa, kuma inda annabi yana so da Allah ya mishi, sai kawai Allah ya bar shi ya ce sarki ya tabbata da Allah da inda ya so da ya baka abin da yafi ma abin da suke faɗa, da ya baka dogayen benaye a cikin rayuwarka. Wannan shi ne abinda malamai suke kalla wajen fitar da zantuttuka ko ƙa'idoji a cikin Alƙur'ani. Duk abinda Allah ya bada labari, dan Allah bai soke abin ko ya raddinsa ba, ya nuna cewa abin mai yiwuwa ne, abin ba aibi ba ne, abin ba ɓarna ba ne. Amma wanda yake ɓarna, to Ƙur'ani baya ɗan fasawa sai ya mai da martani a kai. To shi ne irin wannan da Allah ya ce musu qul attakhadtum inda Allahi ahadan, ka ce musu shin tsakaninku da Allah akwai wani alƙawari ne, am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun. To abu na gaba kuma shi ne, wannan yana nuna mana ɗaya daga cikin hanyoyin ba da amsa ga shubha shi ne sai a kawo tambaya wadda ba za ka yi amsa ba, kamar da al'amarin da suke mai Yahudawa. Da Yahudawa suka ji wuta a wata tattaunawa da aka yi, sai suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay'in, da ke ƙarya ne ma, ba Allah bai taɓa ma aiko wani annabi ma gabaki ɗaya ma ba. Shi ne sai Allah ya ce musu qul man anzalal kitaba alladhi ja'a bihi musa hudan wa nuran taj'alunahu qaraqisa tubdunaha wa tukhfuna kathira. Sai Allah ya ce to kace musu waye suka da taura wadda Allah ya ba annabi Musa, wadda a cikin ta akwai shari'a akwai haske, wanda ku dinnan ku ne kuke koye wasu abubuwa a cikin ta ku bayyana wanda kuka ga dama. To ana iya ba mutum amsa ta hanyar wato shubhar da ya bijiro da ita, ta hanyar yi mishi tambaya wadda za ta sanyaya gwiwarsa, wadda za ta warware shubuharsa, wadda ba zai iya ba da amsa ta ba. Qur'ani yana yawan yin wannan, yana nan da yawa cikin Alƙur'ani. Allah ya sa mu dace. Sai Allah ya ce bara man kasaba sayyi'ata
bara man kasaba sayyi'ata wa aqat bihi khati'atan fa'ulaika ashabun nar fiha khalidun.
Allah yace bara man kasaba sayyi'atan wa aqat bihi khati'atuhu فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. الله يقول بلا حكى أبن يكي من كسب سيئة دون دي أي كتساء الله وأحاقت به خطيئته كما لفقك نسسك كي ويشي فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأن من سنه أموتا وأن إذن سنشدا ba za su fita ba, za su dawo ma a cikin wuta. Allah ya kar Allah ya cire wanda ba su amsa bayan waccan tambayar da ba za su yi amsawa ba cewa a ulkace musu attakhasum inda Allahi ahadin kun yi alƙawari da Allah ne am taquluna ala Allahi ma la ta'lamu automatically ba su da amsar da za su bayar sai Allah ya kara warware zancen da cewa lallai duk wanda ya aikata sayyi'atan wannan lafazin sayyi'a zamu ga cewa ya zo na kira fi siyaqi shar wato da sharadin cewa wanda iye duk wani irin zunubi to amma wannan na kira da tana bada umumi wato tana daukar hukuncin kowanne irin zunubi amma malamai sun kalli wasu nasoci sun yi kaidinta domin karshen ayar ta ce masu dawwama ne a wuta saboda haka malamai cikin magabata suka ce sayyi'a anan tana nufin shirka ba kowanne zunubi ake nufi ba ana nufin shirka kamar da aka rawaito daga Abu Wa'il kamar da aka rawaito daga wasu cikin magabata cikin malaman ainihin wato salaf kamar ainihin wato Katada da makamantansu suka ce wato sayyi'a anan ana nufin shirka haka na aka rawaito daga Ibn Jurayj yake cewa Ibn Jurayj yake cewa qultu li aqa na tambaya aqa nace man kasaba sayyi'atan me ake nufi da sayyi'a da aka ce man kasaba sayyi'a sai ya ce ash-shirku ana nufin shirka wata la qaulullahi ta'ala sai karanta mana fadin Allah man jaa'a bis-sayyi'ati fa kubbat wujuhahum fin-nar wanda yazo da sayyi'a sai aka ce an kifa fasakunsu a wuta da aka as-sayyi'atu anan duk yazo na kira wanda asali a kaidar larabci za ta nuna duk wani zunubi ya shiga ciki to amma ba duk wani zunubi take nufi ba tana nufin shirka wannan aya tana daga cikin shubha wanda khawarija suka rike khawarija sune kamar ƴan boko haram din wanda suke kafirta kowa duk wanda yayin zunubi suke kafiri saboda duk kallon zahirin aya da tace bala man kasaba sayyi'atan wanda biye wani laifi wa ahaqat bihi khati'atuhu kuma zalibai shi suka kewaye shi Allah ya ce fa ulaika ashabun nar wadannan sune ma'abuta wuta kun fiha khaliduna masu dawama ne a wuta idan ka fassara akan cewa kowanne zunubi ake nufi kenan duk wanda ya kowanne irin zunubi to dan wuta ne wannan shine fassarar su khawarij wadanda suka kafirta musulmai suke daukar makani su zubar da jinin su Allah ka bari sannan makalli fadin Allah wa ahaqat bihi khati'atuh kuma zunuban shi suka kewaye shi wannan yana nuna yanda zunubai suke zama sarkakiya suke zama wato wani keji ko wani kurkuku wanda ke kewaye mutum ko ta ko ina wanda yake zama mutum wato illa da zaka hana shi motsi kamar da Allah yake cewa roje man kasaba sayyi'atan wa ahaqat bihi khati'atuh wanda duk ya aikata wani laifi kuma laifin ya kewaye shi wato wanda yake aikata zunubai baya tuba baya istighfari baya nadama wannan zunuban sukan zama kamar katanga ce da yake ginawa yake kewaye kanshi wanda ta katange shi daga rahama Allah ta katange shi daga hasken tuba ta katange shi daga duwani abu arziki saboda ƴan uwa mu tuba daga zunubanmu mu zama masu yin istighfari ko da yaushe da haka ma'anar ahata wato ahadat wanda ta kewaye shi ta zama ko ta ko ina kamar da Allah yake cewa inna a'tadna lil-zalimina naran sai Allah yake mene ahata bihim suradiquha wato abinda yake da suradiq shine katanga katangar zunuban ko katangar wuta ta kewaye shi da haka shi mutum ya rasa yadda zai ya tsira ya rasa yadda zai ya fita daga wannan cycle din Allah ya ce kun fiha khalidun waɗannan su ne masu dawwama a cikin gidan wuta wato wanda suka yi zunubin shirka kuma suka mutu ba su tuba ba su yake magana a nan wanda suka yi zunubin shirka kuma suka mutu ba su tuba ba su ake magana ba kowane zunubi ba domin sauran zunubai Allah madaukakin sarki yana gafarta su ga wanda ya so yadda ya ga dama a bisa ainihin sharuɗa tabbatattu a cikin addinin musulunci wanda suke sa ainihin wato a gafarta zunubai saboda haka wanda duk yake yin zunubi baya tuba wannan zunubi yana bar mishi alama baka a cikin zuciyarsa, wannan alama baka har ta girma ta girma ta zama mummunan alama, ko kuma ta darkake zuciyar gaba ɗaya ta zama baka. Shine abinda Allah ya bamu labari da Allah yake cewa cikin wayil mutaffifin kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Allah yace a'aha, ai zuciyarsu ta riga ta yi tsatsa sakamakon ayyukan da suke aikatawa muna. Haka na cikin hadisin da Ibn Mas'ud ya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yake cewa iyyakum wa muhaqqiratid dhunubi. Nabi yace ina jan kunnanku da aikata zunubai waɗanda kuke renawa. Zunubin da kake renawa shi ne wanda za ka yi ka manta da shi, ba za ka tuba ba, kuma ka ci gaba da yi don kana ganin ba komai ba ne. Amma zunubi wanda yake babba, yanda kai mumini ne in ka yi shi sai ka tuba, in ka yi shi ka dinga jin takaici kenan, hankalinka ya dinga tashi. Sai Annabi ya ce iyyakum ahirdunku wa muhaqqiratid dhunubi fa innahunna. Nabi ya ce lalle su kananan zunubai da kuke rainawa ya jitanni ina alar rajuli hatta yuhliknahu, suna cincirindo a kan bawa har sai sun halakar da shi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya buga musu misali ya ce kamathali qaumin nazalu arda falatin fahadara sani'ul qaumi faj'ala ar-rajulu yantaliqu fayaji'u bil'udi war-rajulu yaji'u bil'udi hatta jama'u a'wadan wa ahajju naran fa amdaju ma qadafu fiha. Kuce misalin zunubai kanana kamar mutane ne su zo su samu wani fili babu komai, sai su dinga zuwa suna ɗauko kirare itatuwa, wannan ya ɗauko ɗaya ya aje, wannan ya ɗauko ɗaya ya aje. Bayan lokaci za su tara juga guda ta itatuwa wanda za su ƙona gari da ita. Za ka ƙananan zunubai suke idan mutum ya yi wasa da su, sai su taru da yawa su halakar da shi. Allah Ubangiji ya tsare mu daga dukkanin zunubai. Allah ya ce wallahina amin.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
الله ملك يسألك يتشي والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولن دكما سكي إيماني سكي أيكي نتري نقري أولئك أصحاب الجنة ولن ننسوني مأبوتا الجنة hum fiha khaliduna, su ma masu wanzuwa ne a gidan aljanna. Kamar yadda waɗancan bala man kasaba sayyi'atan wa ahata bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Waɗancan su ƴan wuta ne masu tabbata a wuta, waɗannan su kuma ƴan aljanna ne masu tabbata a aljanna. Su waye su? Humul mu'minuna almusaddiquna billahi wa rasulihi wa sa'iril anbiya. Sune annabawa, sune mutanen kirki muminai wanda suka gazgata Allah, suka gazgata annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa gabaki daya. Walam yamutu alal kufri aw shirki, basu mutu akan kafirci ko shirka ba. Sannan wa amilu bima yattafiqu ma'a shar'i llahi a'malan salihah, sannan suka aikata aiki nagari gwargwadon abin da shari'a ta tanada. Idan aka ce aiki nagari, dole ya cika sharaɗa guda uku. Farko ya zamana cewa Allah ne ko manzonsa suka ce ka aikata, ba kai ne da kanka kai tunanin cewa ya kamata ya biwa. Sallah, azumi, zakka, sadaka, biyayyar iyaye, karatun alqur'ani, sallar dare, duk waɗannan kana da dalili a cikin qur'ani ko sunna da yace kai, to abu na farko kenan. Na biyu, idan ka zo yi ya zama ka yi shi gwargwadon karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, baka yi shi a bisa ra'ayinka ba, ko da a ce yana da asali, amma ba za ka yi shi yadda ranka ke so ba, sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar. Na uku, sannan ya zama na cewa ka yi don Allah, wato ka yi ne don neman lada a wurin Allah, ba don mutane su gani su ce wani mai yawan sadaka, wani mai yawan sallah, wani mai yawan kyauta, wani ai kaza kaza ne. A'a, ya zama da cewa manufarka abin da ke wurin Allah, ko da mutane sun gani sun yaba, kai dai ba ka yi ne don su yaba ba, ba shi ne manufarka ba. Wannan dai hana mutane su ga aikin alkhairi, su yaba aikin alkhairi, amma kai ya zama da kai manufarka wannan yaban kake nema. Idan wannan yaban kake nema, iyakacinsa shi ne iya ladanka wurin Allah. Allah ka tsare mu daga taɓewa. Sai Allah ya ce وَإِذْ
أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وللوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.
Kuma yanda Allah madaukakin sarki ya mayar musu da wancan martan, ya tabbatar musu da cewa shiga aljanna ba faɗi da baki bane, shiga wuta ba wai mutum ne zai faɗa cewa kwana kaza zai yi ba. Mutum da ya nemi aljanna ta hanyar ayyuka na gari, kuma ya guje wa wuta ta hanyar guje ma munanan ayyuka tun daga shirka da sauransu. Saboda kamar yadda Allah ya kitabu waje, laysa bi amaniyikum wala amani ahlil kitabi. Shiga aljanna ba burace-burace bane, ba mutum ne zai tsara wa kanshi ba. A'a, man ya'mal su'an yujza bihi, duk wanda ya aikata munana aiki za a bi sakamako da shi, sai dai Allah ya fi mishi a zuwa ƙarshen ayoyin da Allah ya ambace haka a cikin suratul Nisa'i. To sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da mana bayanin abinda ake kai na lissafo na fuffuka da kurakurai da rashin kirkin da Yahudawa suka yi. Wannan da za a ambata a nan shi ne na bakwai a cikin wannan lissafo. Da Allah ya ce wa id akhadna mithaqa bani isra'ila, ka ambata musu lokacin da muka ɗauki alkawari da bani isra'ila, la ta'buduna illa Allah, kar ku bautata wa kowa sai Allah, wa bil walidaini ihsana, kuma lallai iyaye biyu a kyautata musu, wa bil qurba da ma'abuta kusanci, wal yatama da marayu, wal masakini da talakawa, wa qulu lin nasi husna, kuma ku fada wa mutane magana mai kyau. Allah ya ce wa aqimus sala, kuma ku dai da sallah, wa atuz zaka, kuma ku bada zaka, thumma tawallaytum, sannan sai kuka juya da baya, illa qalilan minkum, in ban da yan kadan a cikin ku, wa antum mu'ridun, kuna masu iradi, kuna masu kauda kai daga bautatawa Allah. Wannan aya tana ambatan mana usulish shari'a na addinin Allah a cikin kusan kowace risala da gaskiyar risalar na annabawa. Dukkanin annabawa waɗannan ayyukan su ne gundarin abin da Allah ya kusa da shi. Kamar yadda lokacin da mala'a sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fara wa'azi, Abu Sufyan yana kafiri bai musulunta ba, ya tafi kasuwanci ƙasar Sham, sai sarki a can garin ya ji labarin cewa ga wani mutum daga garin Makka ya taho kasuwa, kuma ana ma tunanin dan uwa ne na jini ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda aka fara jin labarin annabtarsa, sai ce a zo a je ne shi, a je a kira mai shi, aka kawo shi fada sarki, ya ce zan maka tambayoyi, ina so ka bani labarin wannan annabin da ya zo yana wa'azi a cikin ku. Ya tsaida abokan tafiyar Mu'awiya sayyidina Abu Sufyan a bayan shi, ya ce dan ya karya ku kareta shi, ga wurin tambayoyin da ya mishi. Abu Sufyan ya faɗi wannan magana cewa yana umurtar mu da bauta wa Allah shi kadai, yana umurtar mu da mu kyauta wa iyaye, yana umurtar mu da mu yi sallah, yana umurtar mu da mu kyauta wa marayu da kaza da kaza da kaza. Irin wannan zancen shi ya faɗa. A ƙarshe ne wannan sarkin ya ce lallai in dai abin da ka faɗa gaskiya ne, to wannan annabi ne na gaskiya. Domin dukkanin annabawa wa'azin da suka yi ke. Waka ake so kai ma mai wa'azi duk sun da za ka karantar da mutane ya zama waɗannan abubuwan su za ka sa a gaba. Ƙoƙarin karantar da su tauhidin Allah shi ne kan gaba, domin shi ne fandisho na tsira a lahira. Su ɗayanta Allah a cikin bautarsa, su ɗayanta Allah a cikin sunayensa da siffofinsa, da kuma ɗayanta Allah a cikin ainihin wato rububiyarsa. Wajibi ne duk mutumin da yake so ya tsira a wurin Allah ya zama cewa yana da lafiyayyen tauhidi, domin shi ne a fandisho na tsira. sannan ka tsayu a wajen karantar da su yadda za su kyautata wa iyayensu, yadda za su kyautata wa makusantansu da marayu da talakawa, sannan kuma da yadda za su dinga za su samu ladabi na yin maganganu wanda suke masu kyau, ba munanan maganganu ba, ba alfasha ko ashariya ko gulma ko zage-zage ko cin zarafin mutane da makamantansu ba. Shi ne ma'anar waƙulu lillahi husna, sannan kuma ka tsayu a kan karantar da su ibadar sallah da ibadar ainihin wato zakka da makamantansu. Wannan shi ne kulasar wa'azin annabawa gaba ɗayansu. Gyara alaƙa tsakanin bayi da Allahnsu shi ne tauhidi da sauran ibadoji, da kuma gyara alaƙa tsakanin bayi isu-isu shi ne kyautata wa juna ɗin, iyaye da ‘ya’ya, maƙwabta da maƙwabta, abokai da abokai, ‘yan uwa da ‘yan uwa, masu wadata da talakawa, talakawa da masu wadata, masu ƙarfi da marasa shi, haka ne da zama da cewa akwai kyautatawa tsakankaninsu. Shi to bayan da Allah ya karantar da ku ya ba ku waɗannan alƙawuran, Allah ya tunawa tun a baya mun yi ishara zuwa ga waɗannan alƙawuran cewa za mu zo mu tar da su a gaba a wannan aya wadda ita ce aya ta 83, lokacin da Allah ya ambata mana cewa ka tuna musu alƙawarin da Allah ya ɗauka musu, a inda muka yi ishara akan cewa alƙawarin fa kar ka ɗauka wani alƙawari ne wanda yake mai wahala da ya fi ƙarfinsu, a'a gama garin ibadar Allah da kowa yake ne aka ce su yi, amma suka ki. Saboda haka Allah maɗauki sarki sake maimaita ta anan cewa an umarce su da su bauta wa Allah suka ki, an umarce su da su yi kyauta wa junansu suka ki, an umarce su da su sallah suka ki. Wannan aya tana bayanin wancan alƙawarin da aka ambata ne a dunƙule, zuke mana bayanin shi a nan dalla-dalla. To bari mu ga abin da ke cikin shi na bayanai mu ga yaya suke. Abu na farko shi ne imani da Allah shi kare, gaskata Allah maɗaukakin sarki da kore duk wani abin shirka koma bayan Allah. Shi ne la ta'buduna illam ba, kar ku bautata wa kowa sai Allah. Wannan kamar yadda muka ambata huwa asasu da'awatir rusul, shi ne fandisho, shi ne first layer na fandisho na ainihin wato kiran da dukkanin annabawa suka yi, shi ne kuma aslu kulli shari'ati, shi ne tushen duk wata shari'a da Allah ya aiko. Wa kullu rasulin idza jaa ila qaumihi yaqulu lahu, duk wani manzo ya dubu mutane da yake ci musu, ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu, ku bauta wa Allah ba ku da ubangiji sai shi. Saboda kira zuwa ga tauhidi babban al'amari, kira zuwa ga tauhidi asali ne mai girma a cikin asalai na kira zuwa ga shari'a. Wajibi ne a dinga zama mutane wa'azi a nuna musu muhimmancin tauhidi, su gyara imaninsu, su gyara alaƙarsu da Allah, su tsarkake wato tauhidinsu. Domin mene wanda duk ya mutu yana shirka ba zai tsira ba, mun ta ambata wannan. Allah ya ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, lalle Allah baya gafartawa in aka yi masa shirka, amma abinda ba shirka ba Allah idan ya ga dama sai ya gafarta. Saboda haka duk yadda za a yi, ya kai ɗan uwa musulmi ka yi ƙoƙari kar ka sake a same ka da ainihin wani ƙurƙushi na shirka. Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin bal laha fa'bud wa kum min ash-shakirin. A cikin Zumar Allah ya ce an yi wahayi gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka rigaye ka cikin annabawa da manzanni cewa ku bauta wa Allah shi kadai, da za ka saki ka yi shirka. Allah ya tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga haka, da za ka sake ka shirka. Allah ya ce da aikinka ya ɓaci ga baki ɗaya. Allah ya ce to Allah shi kadai sai ka bauta mishi, ka zama daga cikin masu yi wa Allah godiya. Saboda haka hatta annabawa da waninsu zai yi shirka da Allah ba zai rangwanta mai ba, sai da Allah ya tsare su daga shirka. Wannan shi yake cewa tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro. Haka nan Allah ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa tsaribu tagut, hakika mun aiko da manzo a cikin kowace al'umma cewa ku bauta wa Allah kuma ku guje wa tagut. ga wancan mashahurin hadisi na Mu'adh bin Jabal wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya goya shi a bayan jaki suka fita bayan gari suna tafiya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya Mu'adh ka san me haƙin Allah akan bayi ka san me haƙin bayi akan Allah Mu'adh ya ce Allah da manzansa suka fi sani manzo Allah ya ce mishi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to haƙin da Allah ya daura ma bayi shine su bautawa Allah shi kadai kada su masa shirka haƙin da Allah ya daura wa kansa akan bayinsa idan sun yi bauta babu shirka shine ba zai masa azaba ba zai gafarta musu matukar ba su shirka ba Annabi ya ce mishi alama kana minal amal kowane irin aiki mutum yake ko kuma komun kankanta aikinsa Mu'adh ya ji daɗin wannan karatu ya ce ya manzon Allah shin ba za zai in ta yaya kawo mutane wannan karatun cewa kowa ya kwantar da hankalin shi in dai baya shirka ya tsira Annabi ya ce a kar ka je ka ta yayatawa kar kuma su je su cantake har su halaka ba su sani haka hadisin ainihin Abu Bakr da Ghifari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi duk mutumin da ya mutu yana shaida cewa Allah ɗaya ne baya shirka zai shiga aljanna komai girman laifin shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in zana wa in sarar ce kai koda yayi zina koda yayi sata wato yayi misali da manyan laifuka guda biyu ɗaya wanda ake wa Allah ɗaya wanda ake wa mutane sata laifi ne da kake wa ɗan uwanka mutum haƙƙin mutum ne zina laifi ne da mutum yake tsakanin shi da ubangijinsa duk da shi ma haƙƙin wasu na iya shigowa Abu Dharr ya yi mamaki ya ce ya Rasulullah wa in zana wa in sarar ka ji ba abin da kake cewa ko da ya zina ko da ya sata Nabi ya ce kwarai kuwa ko da ya zina ko da ya sata Abu Dharr ya ƙara tambaya ko zina ko sata Nabi ya ce mishi eh ko ya yi zina ko ya yi sata kuma ko kai Abu Dharr ka ki ko ka zo a laraga ne amfik sai ka duk abin da mutum yake na kasassaba in dai yana da tauhidi to da sauki Allah madaukakin sarki zai diban shi da rahama ya gafarta mishi in ya mutu da tauhidi to in Allah ya so komai daren dadewa komai yadda aka kai an kawo in Allah ya so zai kai labari saboda haka kada mutum ya sake ya auka wa shirka irin ayyuka na shirka mabambanta ga sunan wato hada Allah da wani a wajen bauta hada Allah da wani a wajen roƙo hada Allah da wani a wajen neman mafita kamar zuwa kabari da mutane suke suna neman agaji ko amfani da suke da burar raki da layi suna tunanin za su fitar da su daga wani kunci ko kiran wani kuma bayan Allah sun daga shiga cikin wata damuwa waɗannan hanyoyi ne na halaka ko da su halakar da mutum Allah ka tsare wannan shine na ɗaya daga cikin ayyukan da aka yi alƙawari da su na biyu shine alwasiyatu bi birr abin nan wato almithal da aka dauka akan su akan birrul walidaini wal ihsani ilayhima kyautata ma iyaye iyaye Allah madauki sarki ya gwama tsakanin shi da tsakanin su a wurare daban-daban cewa a bauta mishi kad a saba a kyauta wa iyaye an shukuri li wal walidaini a gode wa Allah sannan a kyauta wa iyaye wa qadara rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana Allah ya kafa doka cewa kar abota wa kowa sai shi kadai sannan iyaye kuma a kyauta musu kyauta wa iyaye shine duk abin da za ka yi wanda zai sa su ji daɗi su ga cewa lallai haihuwa ta musu rana har ma wani ya dinga musu a alasan barka cewa ai wani kai kan kamori wacce kin mori abin da yake so kenan kai ta wannan gwagwarmaya iya rayuwarka sai ka ga cewa iyayenka sun ji daɗin haihuwarka ka zama musu qurratu aini ko da bayan sun mutu suna da haƙƙi a kanka haƙƙin zumunta da ƴan uwansu haƙƙin zumunta da abokanansu haƙƙin biyan basu suka da ke kansu haƙƙin ziyarar ƙawaye ko ƴan uwa ko abokansu duk wannan yana da abu ya mutu su da kuma babban haƙƙi na yi musu addu'a a wurin Allah ba za ka zama mutumin kirki ba sai kana ma iyayenka addu'a kana cewa Allah ya ji kansu kullum ya zama na kullum yana cikin addu'arka rabbi gifir li wa liwalidayya rabbi gifir lahuma warhamhuma kama rabbayani saghira wajibi ne akan duk musulmin da yake so ya tsira a wurin Allah ya zama yana waɗannan ayyuka sannan abu na gaba shine kyautata ma makusanta da ainihin wato ƴan uwa makusanta sune cousins da ire-irensu kawunnai da ƴaƴan kawunnai da abokan wasa har kuma asalin ƴan uwa sune abin nan dul arham
wato wanda ko kwanta mahaifa ɗaya da su ko wanda uba ɗaya ya haife ku da su waɗannan duka wajibinka ne ka kyautata musu da abin da zaka yi musamman idan Allah ya fifita ka a kansu da abin duniya ko da wata dama ta duniya ko da wata harka wanda zaka iya sa ta a cikin suwar sabunansu wajibi ne ka kyautata musu sannan abu na gaba sai kuma marayu wanda suke kewaye da duk al'umma musulmi duk inda musulmi suke rayuwa akwai marayu kuma kowa ma wata rana sunan shi maraya kai ma yayanka suna nan suna jiran nasu kwanton ne na maraici wanda Allah yake cewa ne shi ladina lutara kuma khafihin duriyatan bi afa khafu alaihi ko wanda suke da ƴaƴa da suke tsoron me zai faru da su sun tsoron Allah sai abin da ya kamata sun tsoron me zai faru a bayan su fa yattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida saboda duk inda marayu suke suna da haƙƙi akan sauran al'umma da ke wajen cewa su taimaka musu sannan sai kuma suwaye a tabbata sai kuma al-masakin talakawa marasa abin hannu waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi waɗannan su ma sa da haƙƙi a cikin dukiyoyinmu sa da haƙƙi a cikin abin da Allah ya bamu akwai haƙƙi na wajibi shine zakka wanda ake tu'khadhu min adniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim wacce za a karɓa daga gurin masu wadata a ba talakawa ai kuma haƙƙi na mustahabbi shine lissa'il wal mahrum da wanda ya tambaya da wanda ba zai tambaya ba da wanda ma ake mishi kallon mai wadata wanda la ya'zunu llahu ilhafa waɗannan suna da haƙoƙi a cikin mutane kuma kai idan kai nufin bayarwa to ka bayar kawai dan Allah kar ka bayar ka dinga bita da kulli me ya faru in dai ka bayar ka fitar Allah ya gani ko hannuwa ya fada cikin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani mutum wanda ya ce yau in Allah ya so zai yi sadaka yana so ya ba mafi talauci a garin nan za ka sai fita da kuɗi da daddare sai a ɓoye sai ya ba wa yana tunanin ya ba talaka da gari ya waye sai ya ana labarin cewa jiya tsautsayi wani ya ba ɓarawo sadaka shi wanda aka ba shi ma ɓarawo ke ciki shi kenan Allah na gode Allah tana dai kai ne nufin baiwa ya ce amma don sake sai sake shiga da daddare sai je sai ga wata mata ita ma sai ya bata da gari ya waye sai ya gane ashe karuwa ya ba a gari ba a rabu da bugar ba sai ce na gode ya Allah alhamdulillah laka alhamdu ya rabu rana ta uku da ya zo kuma sai ya ba wani ashe shi kuma mai wadata ne ya fi shi ma azumi wato shi dai duka bai dace da hannun da ya kamata duk ya tafada ba amma kaga shi ta fita daga hannunsa duk ta fita daga hannunka ko ina ta fada ba ruwanka sai aka sanar shi cewa abin da ka yi ya zama aikin alkhairi wa ya sanar shi cewa wannan barawo a sanadiyar abin da ka bashi ka yi daga nan sai ya daina sata wannan karuwa a sanadiyar abin da ka bata ka yi sai ka bar karuwanci wannan mai kuɗin da ka bawa da marowaci ne a sanadiyar bashi din da ka yi yanzu shi ma zai ga cewa ya dace ya dinga yin kyauta da sadaka saboda kowaye ka ba karka damu in dai wato ka bayar don Allah of course za ka so ka ga wanda ka ba cewa wanda ya cancanta ne amma ba koyaushe kake dacewa da haka ba koyaushe ba ne akwai mutane da suke barace-barace a cikin al'umma ko sun fi ka arziki ke da kake wasu amma karka damu kai dai ka bayar don Allah duk abin da ka bayar don Allah Allah ya gani zai cika maka ladanka wallahu yudha'ifu liman yasha Allah zai nimminka maka ladanka babu ruwanka da waye abin nan ya karba sannan kai kuma da kake amsa in dai baka cancanta ba to ka sani duk wanda ya baka ya baka wuta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin Muslim ya ce duk wanda ya roki mutane in dai bai cancanta ba suka bashi kuma ya karba to ya sani sun yanka mai yankin gidan wuta ne suka bisa saboda yana da hadari kwarai a ce baka cikin wanda suka cancanta su yi bara kuma ka zo kana barata mutane sannan abu na gaba da aka ambata mai Yahudawa shine wa qurulin nasi husna faɗin magana mai daɗi magana mai kyau wajen mu'amala da mutane magana mai kyau wajen cinikayya magana mai kyau wajen zamantakewa da iyali ko a ina kake zan magana ka mai kyau ce Allah ya ce qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna shaytana yarzuqu bayna ka ce wa bayina su dinga faɗan magana mafi kyau saboda shedan yana nan yana kukurdawa yana jan fitina daga sadan mutane kuma farkon fitina shine daga magana mara kyau ka fada mutum magana mara kyau ya mayar maka shi gidan shedan ya zuga ku duka su ku kama zage zage ku kama fitina ku kama yau zinan ku gori ko bakan magana ko zagi ko a shari'a duk wannan bai dace saboda ka ana so mutum ya fada magana mai kyau kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut wanda duk yayin imani da Allah da ran tashi alkiyama ka fadi magana mai kyau ko kuma kai shiru ki tsakani da Allah kai ba kai imani bane da kake fadin magana mara kyau me yasa kullum zaka fadi magana ba zaka fadi mai dadi ba a gida baka fadin mai dadi a office a kasuwa tsakanin abokai wani ma yana alfari cewa kun sani ba ruwana duk abin da ba kina fada kawai nake ni ba ruwana kaga wannan yana cewa ne kamar ni ba da imani kamar haka yake cewa shine lazumin magana zaka mu kiyaye wannan jama'a abu na karshe da aka ambata musu na kusa da karshe kai shine al muhafazatu ala ada'i salawat mutum ya kiyaye sallah sallah din nan ita ce ginshiki mafi girma bayan tauhidi a cikin addinin mutum wanda in ta cika to komai yayi kyau idan ta lalace to babu abin da zai yi kyau saboda kai zamana cewa kana kokari kana tsayi da sallah a cikin mutane a cikin janni wannan kuma fitir ake so ka zama haka wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin har wani makawo ya taba zuwa ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzo Allah in idan wato dan jagora na baya nan ina shan wahala zuwa masallaci saboda bana gani in ta cin karo da bushiyoyi in ta cin karo da mutane ka bani izini in dinga sallah a gida ba sai na zo masallaci ba Nabi ya ce kishi kenan je ka sallah ka gida har ya tafi sai Annabi ya ce ku dawo dashi sai ce mishi kana jin kiran sallah yace to in ka ji kiran sallah ka tafi masallaci ko in dai ka ji hayya ala salah hayya ala falah wannan kiran guda biyu tafi ka yi sallah tafi dan ka tsira amma da kake ce maka kike kenan ma'ana in ba ka tafi ba kamar ka raba kanka da tsira ke ka zaba halaka akan tsira ba ka wannan makawo wani lokaci sai ya sa a kulla mai igiya daga kofar masallaci doguwar igiya a kofar gidansa saboda bai dan jagora idan ya fito sai ya lalube ta sai ya dauka ita yake bi ya bi ya bi haiba masallaci ya sallah to haka jama'a mu kiyaye wasa da sallah da muke yi saboda muna neman duniya ko saboda muna cikin wasu harkoki na rayuwa to hadari ne babba ga addinin mu da makoman mu da haka mu kiyaye wannan abu na karshe shine wato zakka ta farilla wadda take kan dukiya da duk wanda yake da dukiyar ta kai misali wajibi ne ta mata da zakka in ba ka bar ranar alkiyama ta zame mishi bala'i kamar da muka ji a ranar wanda da yake da dukiya sawa'un farin kuɗi ko shanu ko tumaki ko awaki ko raƙuma ko kayan noma ko kayan kasuwa waɗannan duka ana musu zakka bisa magana mafi inganci wajibi ne fita da wannan zakka don ya samu ya fita da haƙƙin Allah ya bai wa talakawa bayin Allah haƙƙin da Allah ya ce a basu duk shekara in noma ne kuma wa atu haqqahu yawma hasadihi randa aka girbe shi a yanzu zakka wajen miliyan 19 ne ko wani abu makamancin haka da ka daga nan sai ka ci ɗaya bisa 40 sai ka bayar na abinda Allah ya azurta ka da shi na dukiya ina ganin bari mu dakata a daidai wannan aya insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam.